muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A ko'ina a fadin duniya musulmi na sallatar kwanaki 10 na watan Zulhajji na kalandar addinin Islama da ake kira sallar layya domin tunawa da ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya fanshi annabi Isma'ila da rago wa annabi Ibrahima babansa da ya samu umurni ta hanyar mafalki inda aka yi masa wahayi domin ya yanka dan nasa. Bayan musulmi sun yanka dabbobinsu, na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin malaman addinin Islama ma koyaya ya kamata su musulmin su yi da naman dabbobin da suka yanka na sallar da ta wuce,
wanda Allah ya ba abele dai zai yanka, ya yanka aka gashi daga inda kai yanka dai ka dauki wannan sunna. To abin da aka so a wajenka naman nan ka samu ka raba, wato ka ci saura ka ba bayan Allah saura wanda bai yi ba, mun ba irin yadda muka yi ba din cewa balan in aika ma ni kai ma ka aiko min. Abin da ake so a dai bayan Allah wanda gashi yi wani ba samu yi ba, wato a ba su amma ba iyakawa, gwagwadon hali ne dai aka ce ka yi, wato ka ci da iyalanka ka ci da bayan Allah. Abubuwa ne wanda suke sun gudana, wato za a gasa da ka gashin nan na bai yakkon sannan a yanka sannan ai wannan sadakokin, amma wadanda ba wajibi ba ne yin haka. Shi dai abinda a sunna a ga cewa in Allah baka dama ka yi wannan yankan da ka yi wannan ibada shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ka yi shikenan, dama Allah ba yana nuna nama ba ko yana nusun ko wani jini a abin da yake so dai ayi abu saboda Allah alkar da zuciya ayi sannan ya kai din nan kuma alalaba bayan Allah gurgudun hali wanda shi ake nema, bai ba dole bane sai an kon, amma dai abin ya gudana ne haka din. Wannan laban ba a ce sai kasawa bibi ko kuma wani kaka ko ga canye gaba dai ko ka basu gaba dai, wasu malamai suna nuna cewa ya kamata ka samu ko da kai kashi uku ne dai gaba da kashi dai saraka, wato kai ma ka kashi biyu ga da iyalanka wannan. Amma dai fa wato abin da muke son a gane, akwai abin da a farilla, akwai abin da a sunna, akwai abin da a mustahabi. Wato abin da a farilla in ka in baka yi shi ba wa, to ka sani ka bata aiki baka da lada wannan aikin. Wato misali kaga ita dai layya sunna ce, layya sunna annabi ce, annabi ya sunna ba a ce farilla bane, ko an ce farilla kenan ko wasa yayi, a sunna ce kuma sunnan nan wanda an da halin shi. To sannan bayan kaidin shi ko wajen laban naman shi ko mustahabi na ka diba ka wasu bayan Allah, ma'ana kenan an so in ba baka diba ba ka baka yi kaccaye ba a ce wallahi laye ka fita ba, in kuma ka dauke ka ba sa sada gaba dai ba a ce laye ka fita ba, kenan ma'ana dai an so ka diba ka ba bayan Allah don akwai wani bai da halin shi, ba ko wanda bai da halin shi ka ni ka holanta mai da rai, to wannan shine mustahabi. Amma a yanka wannan shi
wajiba ne ga mutane musulmi wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ma halin sayan dabba da suke yankawa washe garin Kammala hawan Arfa da musulmin da suka je aikin hajji ke yi. To koyaya wanda bai samu damar yanka dabbar ba a ranar sallar Idi zai yi bayan washe gari ko kuma kwanaki kalilan ya samu kudin sayan dabbar da zai yanka? Wannan ita ce tambayar da nayi wa wani malamin addinin Islama.
Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Alfa Hassan Hashim. To bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Bada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh shi dai ya kamar sauran dukkan ayyukan ibada ne, yana da shurutu siha, yana da shurutu qubul. To daga cikin shurutu siha layya ya zamanto a cikin bahimatul an'am kaman tumaki, awaki, raguna da shanu, wannan sharadi ne. Na biyu ya zamanto an yi shi a ranar 10 ga wata. To ranar 10 ga watan nan kuma ya zamanto an yi shi bayan sallah, bayan limam ya kare sallah, an kare sallah, to bayan wannan ne za a yanka. Wanda Allah ya sa bai samu ba a ranar 10 ga watan nan, to in ya samu ranar 11 da 12 duka lokutan laye ne wani kauli hadda 13 ga wata duka mutum iya samu yayi yayanka layyen shi wato yana da ladar layya ya samu yin layya a cikin wannan kwanaki mu ce 10 da 11 da 12 wani kauli hadda na 13 idan ya ce tare 11 ga wata 11 12 ga wata to shi kenan ba layya bane ba layya bane tunda layya wani aiki ne na ibada wanda yake da lokacin da ake yin shi kowane aiki ibada yana da lokaci da wuri da ake yin shi to shi layya lokaci ne wato shi ne a cikin 10 ga wata da 11 da 12 gare shi shi ne lokaci ne kenan in ba waɗannan lokuta ne ba to ba layya ba ne kuma wannan nama ta wanda mutum yake kiyaye yana shi yana da bambanci da layya kenan
a shekarar bana an gudanar da sallar layya a cikin watan nazul hajji ne a cikin wani matsanancin halin karayar tattalin arziki wa kasashen duniya sanadiyar cutar coronavirus ta mashako da ta gama duniya da ma ta hana jama'ar musulmi barin kasashen su domin gudanar da aikin hajjin a kasar Saudi Arabia Haruna Mammana bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
shirin BOE Hausa kasuwa a kai miki dole
Jama'a barka ku da saduwa da mu a cikin wannan shiri na kasuwa akai miki dole da muke kawo muku mako mako wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar a yau shirin yana kasuwar kayan gwari dake unguwar Sasa a cikin birnin Ibadan wadda aka kafa kimanin shekaru 40 da sun ka gabata ku biyo mu cikin shirin ku ji yadda ta kaya a kasuwar kayan gwarin dake Sasa Ibadan
ya do wara ya ilo la sai mani abalata ila la fadin bibe daga dubu shida da duburu da 200
ina sunanka
Muhammadu Nuruddini
to naji kana tallar wannan tomato ko
eh
to wannan tomato daga ina ake kawo shi
daga Oyuwanga kawo shi
to nan ake sayar da wannan kwando
2600 an ka sayar amma yanzu 2500
to ya rage kudi kenan yanzu
eh
me yasa ya rage kudi
ai tun daga gona shi yawa ne daga gona
to wancan karamin kwando fa
wancan jaka shi rashira
da nan ake sayar da irin sa
2000 ne muka sayar da irin sa da
to yanzu shi ma ya rage kudi
eh
to jama'a na zuwa su sai
ina sayar da yawa kadan
kuma kana sayar kwando nawa manya a rana daya
eh yana sai da yawa
sai da kwando goma rana daya
eh
to shi karamin kwando nawa hake sai su a rana daya
shi ma ya fi goma
wace rana ce ka fi ciniki
ya ranan jima ko talata
saboda mi
a saboda weekend ne
wada wagi she ke fadi da wada gishe me yake nufi
wada wagi she abin nake fadi da wada wagi she saboda mata an sun ka to su tambaye ni abin da nake saisuwa sai an ga musu abin da nake saisuwa
wannan yaren yarbanci
yaren yarbanci ne wannan da Hausani maka
to ina sunanka
sunana da har gurayo
kake da wannan tomato
ni adda wannan tomato gabana
daga ina hake kawo shi
daga kasar Boko a kasar Benue can aka kawo shi
nawa kake sai da wannan kwando yanzu
to yanzu wannan kwando muna amsa farashi 8,000 a kowane kwando ba abin hawa ne hawa da safka ne da gangara a koran da ake sai su har 12,000 a koran da aka sai su har 5,000 za a sai da shi abin da kasuwa take ciki
to me yasa ya rage kudi yanzu
to yanzu abin da ya rage kudi saboda wani ya wallahi kaga ajiya ba a sarke shi da yawa ba yau kuma kan yana da yawa a kasuwa shi yasa an ka rage mishi kudi
ga kwandon can da sanyi shi kuma me yasa yayi sanyi
shi kuma me wannan sanyi abin da sa cikin mota ne saboda in wajin mota ya kare shina ai samu matsala ya samu sanyi wannan
kudin sa guda da wannan da yake da busasshe
kudin sa guda da busasshe ba shi shina da rangwame da shi shina da rangwame saboda shi ana sai sai naira 2500 zuwa 4000 eh ya ga ai sai irin wannan
kamar yanzu kwando nan kake sai da a yi ni
a ai Allah yana sai da kano kwando 100 har 150 ina sai suwa
in kullun
niki kullun
to kuna sai suwa bashi ko kudi hannu
shi ka sai ita zuwa ta wannan kasuwanci ana yi ba ta yiwa a ce ba bashi irin hurin da mun ka saba su muna ba su bashi
kun ba ku samu matsala wurin an sai kudi
matsala in Allah ya da su ka mana kudin kuma shekara da shekaru muna yi da su
kuma shekara nauka na wannan sana'a
shekara wannan ina wannan sana'a na kai shekara 20 ina wannan sana'a so sasa
kun ba matsala
ba wani matsala
to me yafi baka dadi a cikin wannan kasuwanci
ni abin da ya bani dadi a cikin wannan kasuwanci saboda shi ne saba da shi shi ne gabana shi ne ya bani dadi a cikin wannan kasuwanci
wannan kasuwanci yana biya ma bukata
alhamdulillah Allah saboda na yi alme kuma na yi suna na yi samu yaya a cikin su kuma alhamdulillah Allah
kuma duk cikin wannan kasuwanci
cikin wannan lalura
to me yafi baka takaici ko jan haushi a cikin wannan kasuwanci
abin da ya bani takaici kaya ya zo mata ce shi dane naka danjin takaci saboda kuma na san ita yau da gobe ce kuma dole duniya ya zo mata cikin wannan lokaci
sunana baban gida ciyaman na Oyamabo sasa ibadan
Oyamabo me yake nufi da Oyamabo
abin da yake nufi da Oyamabo masu sai da kayan gwari
okay masu talla kenan
eh masu talla a zo a siya eh shine ake nufi da Oyamabo zo ki siya
to ciyaman wannan kasuwa ba ta yi sai da wannan talla ta Oyamabo
a gaskiya ba ta yi sai da wannan Oyamabo domin shine ginshikin kasuwa ma domin idan aka ce yau kai dillali ne ba ka da dan Oyamabo wanda zai tsaya kware da gaske ya rike wuta wurin sayar ma da kaya da mutunci ya kira mata to idan ba ka da irin wannan to karshe dillancin ka ma ba zai tasiri ba idan aka ce yau kana da masu sayar da kaya lafiyayyu da za su kira mata su yi musu alaye har mace tun ba ta ra'ayin kaya ko da bai mata ba saboda yawan alayen da za ka yi ta yi mata kaza 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 sai ka ga ta sayi kaya
to idan ba a wannan tallata Oyamabo kamar yaya kaso za ta kasance
in kana da dan Oyamabo wanda bai da irin wannan kokarin sai ka ga kayan kowa ya kare naka kawai zai rage a kasa abinda kake siyarwa naira 5000 sai ka ga ka dawo kana sai da shi naira 2000 an kisiye saboda wanda yake siyar ma bai da kokari da zai dinga kiran mata da za su dinga siyan kaya amma idan yana da kokari sai ka ga kayanka ya tafi a lokacin da ya kamata
Ya Elonita Elonita ta san
7000
Ako kan 7000 Eloni jale
5000 ni jale
Ya kodi
kodi aka
Shaibu Abdullahi an wanda aka yi sani Shaibu na Abu Kodi akan kaso sasa Ibadan ya ake sai da wannan ata yanzu dai muna sai da naira 7,750 kowane guda daya to yanzu yana tsada ne ko yana arha a yanzu ya sauko farashin shi ya sauka yanzu saboda a yayi yawa yanayin kasa kuma ba kudi sosai wani lokaci ne zai tsada nan zuwa kwana 4 zuwa kwana 3 kamun salallaya zai farashin shi zai tashi a can da nawa ake sai da buhu a can da muna sai da 9,800 karamin farashin shi kenan da yanzu kuna samun ciniki sosai saboda faduwar farashi kai ciniki ya ragu sosai dan muna da na shekaran jiya har yanzu muna fama da shi na shekaran jiya bai kare ba idan ana ciniki kana sai da kamar buhu nawa a yini a wuni ana ciniki zan yi sai da kamar guda 50-40 zuwa dai abin da yayi sama to yanzu kamar nawa kake sada ayi yanzu gashi na soke guda 20 duka guda 7 da sayar na bar wurin yan ata da tumatur gani nan wajen yan albasa
ilari kan albasa ilani ilajo ilata
yalla bai ina sunanka
sunana Salisu Ibrahim
to wannan abin haka ilari minene me yake nuhi
ina nufin rabi da rabin rabi
kamar nimi kenan
na albasa
kamar kwando ko buhu
kwando ne muke rarrabawa cikin shi
to ya farashin kwando yake
farashin kwando ya danganta da kai na yan bombon buhu idan buhu na 28,000 kamar wannan haka 27,000 ne yanzu rabin shi rabin kwando na ka raba shi gida hudu ana sai da kowanne 6,750
mun wancan kwandon
shi ma duk farashin shi daya
sunana Muhammad Awan Tahir mai sai da albasa a sasa Ibadan
yaya kasuwancin albasa yake halin yanzu
to alhamdulillah kasuwa albasa farashin ta yana tafiya hawainiya kasancewa wannan cuta na corona da ta shigo duniya mun samu na kasu kore da gaske bisa ga yadda alura take tafiya yanzu
kafin cutar corona ta shigo a cikin kasa kasuwancin albasa na tafiya sosai
gaskiya yana tafiya muna da kalubale da yawa bisa ga yadda alura suke tafiya da idan muka lodo kaya da karewa kun sanda ko so suna karba kaman 200 na haka a hanya to amma in caji suke 2,500 in muka suka samu lajin suna cewa 10,000
akan mota daya
kan mota daya ku duk kuma daga Sokoto ko Maiduguri ko Kano ko Zaria bandin nawa zamu fuce ka mu zo nan na ainihin ma'aikata a hanya
kuma gate din su ko shinge
eh gate shinge ba Allah dai san iyakar shinge da zamu wuce kamun zo nan Oyo State ka zuwa Lagos akon kamfanin ga wanda yake wannan cutar corona ta hana su aiki duk an rufe in bandin da ka fa dan bude
kuma kamfanin kan suna amfani da albasa ne
kore da gaske akwai kamfanin nan ba albasa ba yake ba akwai gidan abinci restaurant in ba albasa babu akwai abin nan wanda suke cewa caterers wanda suke ake gayyato su yau masu dawo abinci
to misali wannan buhu da ni gani da ashasha a da nawa kuke sai da wannan buhu
to kun kaka da muna sai da shi 10,089 har sha daya ko wanda buhu amma yanzu saboda wannan kin ki samu hanya ya danganta irin kyawun ta
to wannan buhu na bayan ka kamar yanzu nawa ake sai da shi
wannan azan farace ita kuma yanzu aka sai da kamar 21,122
to a da nawa aka sai da ita
da farkon kaka ka hamkuron da shigo ana sai da 6,700
to wato albasa wani gefe ta kara kuɗi kenan
eh kwarai da gaske wani gefe ta faɗi insha Allah
yanzu da aka tankari sallallaiya ana tsammanin albasa ta farashin ta tashi
gaskiya zai tashi saboda abu guda mutun suke dauko albasa yanzu sun koma daukan raguna farashin da masu rago suke bi masu mota mu ba za mu ya ba
daga waɗannan ne jahohi ne ko kuke kawo wannan albasa zuwa nan kasuwar Sarsa ta Ibadan?
Akwai Yobe, akwai Zamfara, akwai Sokoto, akwai Zaria, ko da yake ba su shiga zuwa nan saboda jaci, an ba su yanta kasa Yamura.
To ya bambancin farashin albasar Yobe da Zamfara da sauran jihohi?
To Zamfara da Yobe kusan farashin su dai ne, Sokoto ta sha bambanci saboda manyan buhuna, su suna manyan buhuna.
Suna na tawa.
Ni kizo sai nan.
Tantashe.
Ke sai?
Na sai tantashe.
To nawa ke sai wannan buhu?
Yanzu 700. Amma da 800.
Yanzu ya ara kenan.
Ya yi ara yanzu. Saboda ta yi yawa yanzu.
To ke ji dadin yayi arfa?
Ah mun ji dadin da ara han. Samu cin riba. Muna sai da yawa.
A da buhu nawa kike sai?
Buhu da yanan. Saboda tana da sada a lokacin. Amma yanzu muna siya biyu. Saboda ta yi ara yanzu.
Eh sunana Muhammadu dan kasa. Ina daya daga cikin jami na wayannan wannan kasuwan Sasa Market Ibadan. Kasuwancin mu nan lafiya Allah yake tafiya babu wata matsala. Kasuwancin mu lafiya Allah yake tafiya.
To yaya hulɗa da masu masaukin ku watan Yarbawa kenan a nan unguwar Sasa?
Da dai lafiya Allah muke da mu da su. Amma yanzu sun kunno wuta suna nuna mana cewa garin nan garin su ne. Yanzu tsakanin mu da su ba wani zaman lafiya muke samu ba. Yau kotu, gobe ki police station, sannan kuma ba mu da security. Barayi su shigo su yi ta sata ko ka bi barawo kawai sai fada a gida. In ka bi shi kaga yana iya kawo fada na kabilanci.
To kun taba sanar da gwamnati a cikin waɗannan halaye da kuke ciki?
Kwarai da gaske gwamnati yana sane da shi. Karan kansa ya ba mu ƙarfi, ya ba mu support.
Shi gwamnan jihar Oyo.
Duk inda aka samu guri mai kyau a bari shi ya ji. Ba wata matsala in Allah ya yarda.
To yanzu kun nemi wuri?
Mun nemi wuri.
A ina?
A Iroko. Iroko din nan under din Ikiriku local government. Nan muka samu wuri.
Yanzu kuma za ku tashi ku bar nan Sasa ku koma Iroko.
Insha Allah in Allah ya yarda.
Zuwa wannan lokaci ne za ku bar wannan kasuwar gwari ta Sasa ku koma Iroko.
To muna nan dai muna shirye-shirye na bari. Muna nan muna ta gyare-gyare can. Allah ya yarda za mu koma can.
Ko kana da wani sako ga jama'ar wannan kasuwa ta gwari dake Sasa Ibadan?
Eh kwarai da gaske ina da sako ga mutanen mu nan. Babban sako na shine a zauna lafiya.
Jama'a, ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kenan. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Hassan Umar Tambuwal nake cewa sai wani jikon. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To masu sauraro, kada dai a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu kawo muku ƙarashin tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos jihar Plateau a Najeriya, inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa. Sannan za mu ajiye wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka wajen yaƙi da wannan annoba ta fyaɗe. Yanzu ga Dr. Anna Gang inda za ta yi mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su ɗauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe.
So, yadda ba zan gaji da cewa mutane gaskiya a yi gudun shaye-shaye. Mutane ya kamata a yi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji. A yi kokari kuma muna wayar da yaranmu, mu iyaye, muna duba mene yaranmu suke yi, mene yaranmu suke karanta, mene yaranmu suke kallo. Especially kwanan nan da yanzu kin ga internet, ana bar ma yara anyhow. Musamman yanzu ma da ake wannan zamanin coronavirus din, ba ana tura aikin makaranta a internet wane ne, muna ba wa yara waya. To ya kamata mu duba mene ne suke dubawa. Daya kenan. Na biyu, ya kamata kuma iyaye mu dinga koyar ma mazanmu, yaranmu maza da mata, cewa kowa fa mu girmama junanmu. Kowa ya gane cewa jikin wani ko na miji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin. Bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi ba tare da yardan shi ba. So ya kamata mu koya ma yaran mu girmama jikunan junanmu. Sa'annan kuma mu daina ba da hujja. Yadda na faɗa ɗazu ba hujja. Ba hujjan fyaɗe. Ko da mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya. Kai namiji sai kai kokari ka kame jikinka. Ba wai mun ce mu dinga yawo naked ba. Amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja. Sa'annan idan ya faru da namace har ta bude baki ta faɗa ko namiji, kada mu fara neman dalilin da zamu karyata ta. Because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifinka ne, ai dakin ni kaza da baki kaza ba, dakin je wuri kaza da baki ce kaza ba, ko kuma ai dakin yi faɗa. Wani lokaci fa matan nan ba su yin faɗa don sananin tsoro ne. Idan tsoro ya kama ka, wallahi ba za ka iya faɗa ba wani lokacin. So ya kamata mu daina karyata su, mu yarda cewa babban abu ne. Sannan idan ya faru kada a yi shiru. Kada a yi shiru, a nema musu taimako, a kai su asibiti, a je a duba su, a yi musu taimako, a ba su shawara, a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci, a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su su ci gaba da rayuwa. Sa'annan kuma ya kamata idan ya faru mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin nan ya faru. Amma idan ya faru abin da za mu yi shi ne mu yi kokari mu kai kara. Ko da waye ne ya yi a kai kara. Idan wurin hukuma. Idan abin nan ya faru shawaran da zan bayar shi ne lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya amma mata ko an yi ma namiji fyaɗe, kada ka canja masu kaya, kar ka canja ma mutumin kaya. Kada ka yi wanka, a kai kara, a kai shi asibiti haka. Don aka share ko aka yi wanka aka yi yakan zo ya yi wahala a tabbatar da cewa an yi haka. Amma idan ba a canja kaya ba, yanzu akwai abubuwa da yawa, akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari akan kaya, abin da aka bari a jikin na macen ko mijin. Wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu. To bayan da an je an kai asibiti an ɗauki wannan abun kafin mutum ya yi wanka. Yawa sannan kuma ko da waye ne ya yi. A yi kokari a kai wurin hukuma. An aka kai wurin hukuma akan zauna an aka yi magana da mutumin za a iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa ba lafiyar shi kuwa ba, to sai a kai shi asibiti. In aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako, domin yadda na faɗa da su waɗansu wanda suke yin fyaɗen ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke bukata. To kin ga za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya magance musu.
Ya kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin, a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda babban attorney general mai shari'a Abubakar Balami ya kaddamar da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a ɗauka, duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka.
Lallai abu ne wanda ake dama tsammani tuntun zai faru, tunda sanadai sun diba wannan abu, ina cewa majalisa sun diba wannan abu kuma sun kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi. Tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa. A kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai, wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma su samu miji ko kuma samu mazaje. Irin wa'annan ba za ka taɓa samu wani abu. So is kaman 50-50 haka.
Wani a sa wani kwamiti ko kar a sa kwamiti ba. Abinda tun kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din, su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code ɗin ko. Su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi su ɗin ko ya riga ya wuce. A da wataƙila ba za a iya ganowa ba, yanzu ga DNA nan ana ganewa. Yanzu ne za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba. Sensitization shi ne a ga nuna mutane cewa idan abin ne ya faru a daina rirrufa shi. Because abin nan ko state crime ne, amma a matsayin mutumin ko mutumin wanda aka yi wa faɗe ɗin na cewa shi ɗan ƙasar Najeriya ne ko shi ne yanzu magana, kuma Najeriya tana da haƙƙin ta biyo mutumin nan kaji, a tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi.
Ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba. Idan har na duban wannan annobar ta ɓangaren ilimi ne a ƙasa kamar zafi da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da daliban su, ana iya kallo mishi ta umurni na musamman, abinda muke cewa directive daga fadar shugaban kasa. Idan har aka bada wannan umurnin na musamman ma ministry ta ilimi ta kasa, shi kuma minister yana iya bada aka umurce su da su dauka idan har aka samu wanzuwar haka, ita ce aka fa doka wanda yake idan har abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan.
Fiyaɗi ne har so uku, shekara na hudu lokacin makwabcinmu ya lalata ni. Iyayena sun sani lokacin, sannan shekara na 12 abokin ba dan abokin babana, sannan kuma shekara na 15 a lokacin ina hostel a secondary school a Ogun State. Na biyu it was continuous, ba so ɗaya ba so biyu ba ba so uku ba, it's yana ta yi ne akai 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 akai, kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya min zan kashe ki, I'll kill you if you talk. Na uku din kuma ina hostel, na tana ranan banda lafiya, to shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba, kowa da kowa sun tafi makaranta, an samu drip.
Nan za mu jingine wannan batu na fyaɗe a tara mako na gaba, inda za mu shiga wani babin. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aishatu Sule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi.
Reverend Pastor Sumaila Labo, ina aikin Ubangiji da fannin bishara a RN a nan cikin Niger a birnin Maradi. Ina godiya domin wannan zarafi yin magana game da zamantakewa wanda Allah ya bamu mu yi a matsayinmu na 'yan Niger, da ma waɗanda suka zaɓi su zauna Niger saboda zamantakewa da rayuwa da dukkan abin da ya shahi aiki da kasuwanci da sana'a. Ubangiji ya kiraye mu ga mu zauna lafiya a matsayinmu na 'yan Adam, wato ba tare da wani bambanci ko na kristanci ko musulunci ko ko wani bambanci na addini ko na fata ko na kabilanci ba. Ubangiji Allah ya kiraye mu zauna lafiya, domin zaman lafiyar mu yana taimakawa ga zaman lafiyar waɗansu yana taimakawa ga tamu zaman lafiya. Shi yasa muke da wajibin a matsayinmu na mutane waɗanda muke da hankali, waɗanda muke da damar mu bayyana sanin Allah ta wurin zamantakewar mu da rayuwar mu tare da sauran mutane, muna bukatar muhara da tattalin zaman lafiya, domin in babu zaman lafiya babu wani aikin ci gaba da za a iya yi. Kai in babu zaman lafiya, ko mutum ya samu abinci bai da mahalli, bai da yanayi da zai iya ya ci shi. Shi yasa muna da wajibi a matsayinmu na 'yan Niger mu zauna lafiya da juna, kowa ya ga mutuncin dan uwansa ba tare da sukar ra'ayi ba, ba tare da tsangwama ba, ba tare da kushewa ba, ba tare da wariya ba. Muna da wajibi idan dai muna kira bisa ga sunan Allah wanda muna jira wata rana ya ba mu sakamako, to daga cikin sakamakon nan Ubangiji Allah wanda yake sa 'yan Adam su zauna cikin salama yana so mu yi tattalin salama. Magana Allah ta ce mai albarka ne wanda yake shirka salama, domin shi ma zai zauna lafiya, har ma 'ya'yansa da 'ya'yansa za su zauna lafiya. A matsayinmu na Krista, Yesu Almasihu ya koya mana cewa in ya danganta daga gare ku ne ku zauna lafiya da kowa, kenan yana yiwuwa kowa ya zauna lafiya da makwabcinsa in ya so, in ya yarda. Shi yasa in dama ta samu kamar irin wannan, muna kira ga 'yan uwa maza da mata, manya da ƙanana, mu yi tattalin zaman lafiya da kiyaye mutuncin juna. Ta haka Allah zai sa mana albarka, ta haka Ubangiji Allah zai ba mu ƙasarmu ta ci gaba.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.